An kama ASC Kulu da kuma Elizabeth a Abuja bayan da fasinjojin da suka shiga mota daga Sokoto suka kinkasawa jami'an tsaro cewa suna tuhumar matan biyu. Abba dan baba wanda yana cikin motar daga Sokoto zuwa Abuja yace ASC Kulu ta je tashar mota ta biya kudin fasinjoji uku tace za a dauki sauran biyu akan hanya kuma da aka je kasarawa sai aka dauki wadannan kananan yaran su biyar da Elizabeth
kuma daga cikin yaran akwai yarinya jinjira wacce ba za ta wuce sati biyu ba wacce a lokacin take ta faman kuka amma ba za a iya fitar da mama a share da ita ba sai dai a bata madara to wannan abun ne ya janyo hankalin wannan matan da suke kusa da su har suka gane cewa akwai matsala a tsakanin su da yaran yanayin mu'amalar su ba ta nuna cewa su iyayen su bane har suka fara sharing information a mutanen da suke kusa da su har abin ya zo guna aka sanar da ni wanda nayi kokarin sanar da jami'an tsaro wato yan sanda kuma suka kawo agajin gaggawa
Comrade Nura Mukhtar Kanya mataimakin jami'an gudanarwa na gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Abuja yace suna samun labarin ne su ha garzaya a taji office na yan sanda dake DD inda aka tsare matan biyu
muna zuwa division DCO muka ce gashi aka kawo mana su muka gani daga nan yayi sauri yayi transporters aka kai shi can police command to shine muka yi tabi har matakin muka je muka yi publicity da muka yi da abin da ya dace wanda zamu sanar da jama'a muka da mai yuwa iyayen wayannan yaran da suna cikin kewa su in suka samu labari hankalin su zai kwanta kuma za su zo in Allah da za a zo da yaran sai kowa ya zo ya duba yaran sa in kuma da saura ma in Allah da muna sa ran da kokarin ku da kokarin abokan aikin mu na Sokoto ku yi iya kokarin da za ku yi a tabbatar da an gano su kuma an tabbatar da su waye masu laifin a cikin wannan
shi kuwa jami'an gudanarwa na gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Sokoto Siraju Madawaki yace sun karbi batun daga reshen su na Abuja kuma suna kan bibiyar batun a Sokoto da yake tuni an kawo wadanda ake tuhumar
to a halin da ake cike da yanzu mutanen suna Sokoto kuma jami'an mu na Human Network Sokoto suna nan tsaye da office a halin yanzu domin bibiyar case din kamar da aka fara shi a Abuja a ƙarshe mu abinda muke so a adalci ya tabbata ga wayanda anka ga an wa rashin adalci akai idan wayannan matan kamar ake zargin ta sai su tsaye da su to a mutunta hukunci da dace a matsayinta na jami'ar tsaro kuma sashen kare haƙƙin yara a cikin wannan division ta yan sanda da ke Abuja.
Rundunar yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakinta ASP Ahmad Rufai ta ce dama batun ne take jira a turo daga Abuja kuma yanzu da yake ya iso za ta dora daga inda aka tsaya.
Insha Allah ai yanzu za a fara insha Allah kun shirya ci gaba za mu fara tun da yanzu amma yanzu za mu fara insha Allah wata bai wata ci gaba insha Allah.
Wannan lamarin da yana ci gaba da kasancewa babban abin mamaki ga jama'a musamman duba da samun hannu na jami'ar yan sanda a ciki. Abin da ya sa wasu ke ganin yana da kyau a sa ido sosai domin ganin yadda lamarin zai kaya. Batun satar yara daga wani yanki zuwa wani a Najeriya ya jima yana ciwa jama'a tuwa kwarya domin an sha samun irin waɗannan matsalolin kamar wanda jami'an DSS suka mayar da yara guda hudu da aka sace daga jihohin Sokoto da Kebbi zuwa kudancin Najeriya a watan Janairun shekara ta 2022. Muhammad Nasir, Muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.